سيدنا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جياغ الله تعالى da ya kaddara don masu wannan matsalaci mai albarka matsalacin sinawa da babban malamin mu a Sheikh Abubakar Imam Kara Allah ya cikanta da rahama. A wannan safiya ta 13 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiyya. Mun haɗu don ci gaba da karatunmu na tafsirin suratul Nur. Amma kafin nan akwai abubuwa kamar haka. Na farko akwai sanarwa. Sanarwa shi ne za a nemi taimakon marayu kamar yadda aka sanar da ni, sannan kuma za a nemi taimako na tafsiri da ake yi da yamma. Wanda ya sanarwa guda biyu, taimakon marayu za a nema gobe, taimakon tafsiri kuma za a nema ranar Juma'a da safe. Ranar gobe na wata rana? Gobe Laraba? Ok, gobe Laraba za a nemi na marayu, ranar Alhamis kuma za a nemi na tafsiri. Sanarwa ta biyu ranar Alhamis kuma za mu rufe wannan karatun. Da haka wannan karatun ba zai kai ƙarshen wata ba, saboda in Allah ya so ya kaddara ranar Lahadi mai zuwa zan tafi Saudiya. Zan je Umara, wannan ya sa zan rufe tafsirin maza ma ranar Juma'a insha Allah. Da haka in na gama da wuri ranar Juma'a zan tafi gida a ranar Juma'a, in ban gama da wuri ba zan bari sai da safe na tafi gida. Amma dai ku yi min addu'a Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya, Allah kuma ya karbi ibadun da za a yi. Amma za mu yi shawarwari mu ga ko wani zai ci gaba da yi zuwa ƙarshen azumi. Yau amma ni dai daga ranar Alhamis na rufe karatun mata, daga ranar Juma'a kuma na rufe karatun maza. Sai wata shekara idan Allah ya kai mu da rai da lafiya, kuma ƙungiyar Izala ta ƙara cewa na zo ikara. In ƙungiyar Izala ba ta ce na zo ikara ba, to kaga shi kenan daga nan sai mu ban kwana sai wani lokaci. Allah ya sa mu dace. Abu na gaba, wannan wata takarda ce wata baiwa Allah ta rubuta. Ta ce malam ina hukuncin namiji mai mata biyu, amma ɗaya sai ta zama maka kamar ƴar aiki baya baki haƙƙinta. Mana yana ba ɗaya aiki haƙƙi ɗaya baya baki haƙƙi, amma ba a nan take son bayar da alƙa ba. Abinda ta ce shi ne malam dan Allah ina so ka karanta wannan takardar a wurin maza anjima dan Allah malam ka taimaka. Zan karanta insha Allah, zan karanta manta ma zan ba mu kusan ajiya ya kawo min da karanta a gurin maza, ina jin mijin yana zuwa tafsiri. shi ma idan an mai nasiha ai an taimaka masa ko? Ban sani ba ko kun ga wani wata tambaya da wani ai ko ina jin yau kwana uku, amma na ga su jabir sun yanke iya tambayar da ansa sun yada a media. Wani bawan Allah ne ya tambaya ya ce malam dan Allah ina so a yi wa sarkina nasiha, na zo ina kan iska amma ya ce ba zai bani goyi saboda babana zai da kuɗi. Muna ganewa, kuma yana da sana'ar da yake ci da kansa har iyayensa yake ciyarwa da wannan sana'ar. Da haka ya gaya sarkin cewa arziki fa a hannun Allah yake, amma shi wannan sarkin shi kuma ya ce ya fi shi sanin duniya. To shi ma yana daga cikin jawabinsa da ya ba da dariya a wurin tafsiri, yake mana wannan sarkin da nake magana iya zuwa gurin wannan tafsirin kuma a gaba gaba yake zama. Muna gane su da yawa iya da cikin abin da ke sa rayuwar ɗan adam ya zaƙe a kan wani abu, duk abin da za ka nema a duniya, muna gane duk abin da nema ake kuma an nema za a iya samu za a iya rasawa, to karka sa fahimta, karka sa fahimta a kanka da yawa, ko mulki ko aure ko kuɗi ko menene karka dake akai da yawa, saboda mai yiwuwa a kaddara Allah bai za ka samu ba, da haka in ka dake akan abin kuma Allah ya kaddara ba ka samu ba za ka shiga cikin damuwa. Kuna gane ha? Shi yasa za ku ga wani idan ya nemi wani abin ya rasa har rashin lafiya yake, har rashin lafiya yake. To shi kuma abin da ake so ka tsaya a rayuwa, wannan abin zan iya samu. Misali yanzu ka ɗauko mulki, ka fito takara za ka yi mulki, ai ka san a ku biyu da za ku takara ɗaya ne zai tsaye ne zai faɗi, ko ba ku yi alƙawari da Allah cewa kai ne za ka ci ba, da haka shi ne karka sa abin a ranka da yawa, amma ka bi hanyoyin da za ka ci, in ka ci shi kenan, in ba ka ci ba dama ka yi preparing mind ɗinka cewa in ba ka ci ba za ka haƙura. To haka aure, in za ka nemi aure karka ɗauka cewa wai dan ka za ka nemi aure dole sai ka samu, ba dole ba ne. An sha zuwa ɗaurin aure, ranar ɗaurin aure a fasa, kuma an fasa kenan har abada, an sha a kai kuɗin aure a fasa har abada. To dan haka in ka yi prepare mind, ka shiryar da zuciyarka a kan cewa zan iya samu zan iya rasawa, da haka ran da ka rasa ba za ka damu ba. Shi kansa wannan bawan Allah bai wannan tambayar da yana da tsari, yana da ka'ida, da ba za a ba shi wahala ba. Ka zo neman aure an ce ba za a baka ba, to sai me? Ka haƙura, ai ba wani abu ne na rigima da tashin hankali ba. Tunda an ce ba za a baka ba, to je ka nemi wata, wata kuma za a baka kila ma kuma tafi wannan. Amma matsalar mutum sai zo ya sa kansa abu wani abu ƙwaya ɗaya ce wai dole sai shi. Ba dole a duniya. Shi yasa ke cewa wai in every hardship there must be an alternative. Duk wata wahala da ka sani a duniya, to kana da zaɓin abin da za ka karabu da wannan wahala. Yanzu mahaifinsa ya ce ba zai ba shi ba saboda mahaifinsa bai da kuɗi, kuma ba haka ba ne, in gaskiya ne labarinsa shi ne bai da kuɗi ba mahaifinsa ba. Shi ɗin da yana da kuɗi, ai magana ta ƙare. To tunda aka ce ba za a baka ba saboda kuɗi in gaskiya ne, tunda kaga baka ji ɗaya ɓangaren ba, lallai yana da wani hali ne da zai hana a ba shi auren. Amma in dai don kuɗi ne aka ce ba za a baka ba, to ka yi haƙuri, ka je ka auri wata, kama ta nan a duniya da yawa. Lokacin muna secondary school sai ga wani ya zo ya rubuta wani turanci, turancin Hausa ne fa, wai sai rubuta wai girls are like city boys, if you miss one you can get another, wai ma ɗan mata kamar motar haya ce, in ka zo wannan ta cika ta fito ai za ka samu wata, ba haka ba? To sai ka yi haƙuri, kuma sau da yawa ba ma ba wa Allah daɗi a cikin al'amuran duk abin da za ka yi, zai yadda kake ganin ya yi ma, zai yadda kake ganin kyansa, to ka ringa yin istikhara. Istikhara ba wani wahala ba ne, sallah za ki raka a biyu, bayan kin yi sallah ki roƙi Allah a cikin wannan sallah ta ki, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستأجرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأجره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاترفه عني واتربني عنه وأجر لي الخير حيث كان. أبدا تجيشي وأنا نقول يا الله إنا باك زاد أكين إيقلك اللهم إني أستشيرك بإلمك يا أبنجي إنا باك زاد أكين إلمك لك سهل وأستقدرك بقدرك إنا لمن إيا وكد إيا وكا وأسألك من فضلك العظيم يا أبنجي إنا لو أنك فللا من جرمة اللهم إن إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وأن الأمر الذي كنا نيمان ملكي كنا نيمان قوري كنا فار سناء كنا كذا يا أمني إن كتم لنا أبن الخير من في ديني أديننا ومعاشي درايواتا وعاقبة أمري ذكر شر رايواتا معنى لا جرى فقدره يا أمني قدر منشي منعيش ويسره يا أمني سوق منشي amma Allah in ka san wannan abin sharri ne a addini na da rayuwata da makomata ya ubangiji ka kauda shi daga gare ni ma ka kauda ni daga gare shi sannan Allah ka kaddara mu alkhair sai ka fadi bukatar ka ba wani abu zaka gani ba amma in dai abin nan sharri ne to ba zai yi ba in kuma abin nan alkhair ne zai yi zaka ba wani zafi a cikin cewa tunda ya ce ba zai baka ba kai ka hakura sakwarata nemo ta shi kenan magana ta musu amma ka ja za ka yi naci ko dai ka ziga take wuce yayinka ta waye to kuma ba za ki albarka ba kuma auren naku ba zai albarka ba ko kuma ka zo ka walar da kanka ka sa wani abu a cikin ranka wanda wannan abun zai kifta daga ranka shi kuma wanda yace ba zai baka ba zai damu ko mutuwa za ka yi ba zai baka ba to kaga in bai tausaya maka ba sai ya kamata ka tausaya kanka mun gani da haka wannan ina dalilin ina rubuta tambaya a janar rubuta min da jamiru sannan rubuta a janar rubuta min da fanci duk tambayar da aka rubuta da fanci bayan an saba wani bawan Allah ne yake roƙon ku yace a faɗa wa iyaye mata su tashi a cikin addu'a saboda yana gina gida yana roƙon Allah ya ƙarasa masa wannan hausa kuma mai kyan ni nake gyara hausa bai ba ta da kyau hausa ku yi wai Allah ya ƙara kama man wannan ai ba hausa ba ne sannan ya sauƙaƙa min dukkan wanalin da take ciki muna roƙon Allah ta'ala ya fore masa abin da zai ƙarata Allah maɗauki sarki ya sa gidan ya zai masa alkhairi wannan yace assalamu alaikum dan Allah ayi ma mata nasiha akan zuwa wajen boka da azumi kuma da rana kuma ina roƙon addu'a akan Allah ya shirya min zuriya ta baki da haka take to kaga ni ban sani ba ashe mata suna zuwa gurin boka da rana to ban sani ba ko da daddare ake zuwa tana nufin cewa ana azumi kuma an je gurin boka ai shi zuwa gurin boka ka'ida shi ne in kin je ne idan ki ga abin da yake wa biki yadda ba kawai gani zaki to sallar ki ta kwana 40 babu haka annabi ya nasanta cikin hadisi kun kuma kika je miki duba ko ya ba ki wani labari kika yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin kafirce wa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kin zaba kafira haramun ne zuwa gurin boka so da yawa mutane yau garasu ake suke ganin kamar boka da ɗan tsubu gaskiya ne wallahi ba gaskiya ba ne wani zai ta zuwa ya ta zuwa buƙatarsa ba ta biya ba wani kuma zai je buƙatarsa ta biya amma kuma a daidai wannan lokacin mutum ya rasa imaninsa da haka harkar bokanci da tsubu ba wai harka ce wai ta laifi ba a'a harka ce ta kafirci da musulunci na haka mata su daina zuwa ko bari na gaya muku wani abu guda ɗaya duk abin da kika samu ta hanyar boka kafin ƙarshen rayuwarki sai ya lalace in miji ne kika mallake shi ta hanyar boka kafin ki mutu sai an kawo wata za ta ɓace mijinki wata wulaƙanta ki mijin ya wulaƙanta ki kuma abin da ya fi muni shine ki mutu akan haka, in kika mutu haka wutar jahannama za ki ci. Da haka zuwa gurin goka da rana da zuwa boko gurin goka da daddare duk ɗaya ne, kafirci ne kawai. Allah ta'ala ya kare mu, kare mu. Wannan tace menene hukuncin mijin da zai ce wa matarsa idan ta fita anguwa saurayi ya tare ta ta tsaya, ta tsaya su yi soyayya sannan ta karɓo lambar wayarsa domin a dinga cin kuɗinsa. Dan Allah ka ji wata lalacewa. Muna gane ha? Wannan ba ƙaramin taɓewa ba ce. Matarka da za ka yi kishinta ba ka san kowa ya ganta ko maya ne, amma wai za ka ba ta wai ƙa'ida wai in saurayi ya tare take tsaya. In saurayin ya tsaya kuma ta karɓo nan ba wai saurayin ƙarin da cin kuɗinsa. To wata ran in ta tsaya a wani gurin wani saurayin, in ta tsaya a gurin wani saurayin, to daga nan kun rabu kai da ita. Sannan abu na biyu, ita wannan matar lalle ya kamata ki sanar da iyayenki halin da yake ciki, don kai yaje ya halaka da ke. Kuma wannan yana daga cikin irin mazan da manzala salma ya kira su da addayu, wanda ya ce la yadkhulul janna, duk mutumin da bai da kishi to ba zai shiga aljanna. Wannan ba daidai ba ne, wannan haramun ne, wannan fajirci ne, wannan yana so dora ki ne a hanyar banza ko baya san ki. Sun yana san ki ba zai mai da ke kamar wata karo a kan titi kowa ya kula ki ba, baya san ki. Da haka yana da kyau ki sanar da iyayenki ko dai daina wannan mummunan ɗabi'a ta ta, ko kuma kawai ya haƙura da ke. Na san wasu 'yan fim, amma dai abinda ba zan faɗa ba shi ne filmin Indiya ne ko American film ne ko Hausa film ne ko Nigerian film ne, amma dai 'yan fim ne. Lokacin da za su yi aure, lokacin da za su yi aure, na san kisi wanda zai aure ta shi zai tuka ta a motarta ya kai ta gurin samarinta, ya ajiye ta a hotel, shi ya dawo cikin mota ya kwanta ta yi kwana ɗaya a hotel ɗin ko kwana biyu, a bata abinda za a bata, shi ke nufin su juyo su zo gida. Da haka suka gina gida, da haka yi sai mota, da haka aka yi auren. Dan Allah, wani irin lalacewa ne, wani irin rashin basira ne, wani aikin kishi ne. Akwai bambanci tsakanin mace da namiji. Yanzu mace za ta iya gane cewa mijinta yana neman mata, amma ta kyale ta ci gaba da gaba da shi, ta sani kaɗan ne daga cikin mata ba za ta yarda da wannan ba. Amma da yawa daga cikin mata wasu sun san mazansu suna neman mata, amma a haka suke ci gaba da zama da su. Amma namiji ba yadda za yi namiji ya san matarsa suna neman maza ya zauna da ita ba zai zauna, kai ko sharri aka yi mata ya suke ta, ko sharri. A wannan gurin namiji baya so sautawa mace ko kaɗan. Na san mutumin da ɗan fashi suka zo gidansa suna neman su za su kashe shi, matar ta ɓoye shi a ƙasan gado ta sa katifa ta rufe shi, suka neme su suka rasa. Ya karfi suka ce wallahi tunda ba su gan shi ba ita ce sun yi da lafiya. Ita matar jankar ta ƙi yarda ta ci gaba da binciken mijin sai ta yarda. Gari na wayewa mijin yake tunda ta yarda da wannan impression an kace ta. Allah ya kiyaye. Amma kai a ce matar ka ta aure, wai ka ringa ta wani saurayi ɗaya da ya ta akan titi ta tsaya, wai a karɓo nan ba ta a ringa cin kuɗinsa. Na lana tunani mai kyau, Allah ya tsare. Wani irin talauci ne ya same ka zai kurfi kaya ka? Akwai alternative da yawa, akwai hanyoyi da yawa da za ka buka samu kuɗi. Wannan kuma ta ce malam na yi auren kashe wuta, auren kisan wuta, na yi auren kisan wuta, amma tsohon mijina ne ya sa ni, saboda ya ce zai aure ni, kuma na yi ya kuma dawo da ni gidan shi, amma ba ruwan shi da ni. A'a, rubutun ne wani ne, ta ce amma ba ruwan shi don koda ina jini, shi dai idan buƙatar ta taso a kaina sai ya biya. Dalilin haka yasa nake so na san matsayin aurena. Matsayin aurenki Allah ya tsine muku albarka. Amana. Manzala ta kalama ya faɗa, ya ce la'anallahu almuhallila walmuhallala lahu. Allah ya la'anci wanda ya yi aure don ya halatta wa wani, kuma Allah ya la'anci wanda aka halatta wa. Misali, wancan wanda ya aure ki a matsayin auren cikin wuta, in ya sani to la'antar Allah ta faɗa kan shi, amma in bai sani ba yau zarar ka kike ki shi ba shi a ciki. Amma shi wannan mijin da kike zama da shi la'ananne ne. Nan manzon Allah ya ce wanda ya aura dan ya halatta wa wannan Allah ya tsine masa, shi ma wannan da aka halatta wa din Allah ya tsine masa. Inda malamai suke magana shin matar ta shiga cikin la'anta ko bata shiga ciki ba? Kaga yanzu mijinta ai da sa hannunsa ta je ki auren dan ta ce shi ya sa ta. To kaga wannan mata tana cikin la'antar Allah. Ha, mijinta kai yana cikin la'antar Allah. Kuma duk abin da aka yi la'anta a kansa ka san bai yi ba. Zala sai kalama abin da ya nuna idan mutum ya ce matarsa suke uku, to za ta je ce aure na haƙiƙa. In wancan mutum ya mutu ko ya ce ta, to babu laifi ta dawo wannan. Shi ne fa in tallaka fala tahillu lakum min ba'da hatta tankihu zawjan ghayra. Amma a je a haɗa baki, gaskiyar magana wannan an jawo fushin Allah, an jawo la'antar Allah. Kuma inda bala'in ma zai yi yawa shi ne idan ya zama wancan mijin da ya aure ta bai taɓa yin mu'amala aure da ita ba. Na san wani mutum da ya yi irin wannan lokacin da ya yi wasan saki uku tana da ciki, saboda yana ganin ba zai iya jure sai ta haihu, ta yaye, ta yi aure, ta dawo gidansa ba. Suka haɗa baki da matar suka je suka zubar da ciki. Bayan sun zubar da cikin da ta gama idda, kuma tunda kaga tunda ya sake ta da ciki, kaga ai ta gama idda, tunda wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Mata masu ciki illa su an idda su shi ne su haife, to ta haife ko ta yi tsari, kaga shi kenan ta gama idda. Sai ta je ta auri wani, kafin ta tare kuma shi wancan ɗin haɗa baki aka da shi yana aurenta, kuma ya sake ta. Ko mu'amala aure buci ba, kaga wannan koman kwata-kwata bai ba. Da haka dole sai sun sake rabuwa, ta je ta auri wani aure na haƙiƙa, ya yi mu'amala ta aure da ita, sannan ya ga dama ya ce sannan ta dawo gidan wannan mutum. To irin wannan kuwa matsalar tana nan a gidaje da yawa. Da haka aurensu ba zai albarka ba, gwanda ma su warware wannan auren tun wuri. Dan Allah ya yi la'anta a kan irin wannan auren. Tambayar ta uku take cewa azumin yau din nan ajiye ke nan ta yi sahur, ta ce azumin yau din nan na yi sahur na kwanta sai mijina ya neme ni, ba daɗewa sai na ji ana ta da kabbarar sallah asuba ta yi. To yanzu yaya azumina yake, menene hukunci? Lokacin da suka yi haka alfijir ya ce, to da aka san magana ce guda biyu. An ba su san cewa lokacin fitowa alfijir ya ceto ba, to wannan babu kafara a kansu. Amma in sun san lokacin alfijir ya ceto, to wannan wajibi ne sai sun yi kafara. Mun gane? Allah shirya da mu. Wannan kuma take cewa tambaya take da shi a kan mahaifiyarta, ta yi sabon aure, ai da auren da aka yi sabo ne ko? ta yi sabon aure, sai ma'aikata take aikowa ta ringa bata abinci ɗanye daga fasfe, amma ita kuma saboda tsoron ma'aikatar dole sai ta bata. Wannan ba daidai bane, haramun ne. Haramun ne mace ta ringa ɗiban abincin gidan mijinta suna kai wa iyayenta. Saboda Allah maɗauki sarki iya nauyinta kaɗai Allah ya ɗora wannan mijin. Da ita ce ba ta ƙoshi, to sai ta ɗiba mijin bai sani ba ta dafa ta ci. Wannan ba sata kai ba. Saboda hadisin Hindu da take Abu Sufyan mutum ne mai wadata amma yana da mammako, baya bani abin da zai ishe ni da yarana. Manzala ta sai dai in ta ɗiba bai sani, manzala yake ki ɗiba gwargwadon shari'a, ma'ana ki ɗiba ki dafa gwargwadon yadda zai ishe ku ke da yaran. Amma mace ta ɗiba ta kai gidan iyayenta, wannan haramun ne. Haramun ne mace ta ɗibi kayan miji ta kai gidan iyayenta dan ba na su bane. Kuma ita wannan uwar mahaifiyar taki, to so take ta tozar taki a duniya, so take tozar taki a lahira. Dan duk lokacin za a gano kina satar abinci akwai matsala. Sannan kamar kuma kina tona asirin gidanku ne, cewa ko dai ba ku da shi ko kuma kuna da ƙaramar zuciya, za ku dinga ɗiban abincin gidan miji kuna kaiwa gidanku. Iyaye mata da yawa suna yin wannan, wasu iyaye matan har sata suke sa a yanzu ta ninge miji. Dole dai sai an samu abin duniya. Akwai uwar da suke zuga 'yarta a kan ta sati kayan miji. Matan yanzu ba irin na da ba ne, wallahi yanzu aka ringa jin labaran da za su wallahi razanar da kai. Yanzu wata rana wani mutum sai kira ni daga Gizawa, sai ce da Allah wani kes ne yake so don Allah zan yi wa mutanen kesi, shi ma an kallawa ne amma kesin a Kano yake, shi kuma yana Gizawa, da haka sai ba da kesin. Ni da wani abokina da muka yi aji ɗaya a jami'a, yaro ne yake zuwa ya fashi, sun je wani gida sun yi fashi sai wayarsa ta faɗi, washe gari da safe sai da yake ga mai gidan ai je da ɗan fashi suka zo ma ni na zo nema muska, ni na zo in taimake ka, na haka wayarka ta faɗi. Da haka mutum ya ce ya kama wanda ya zo mai fashi, ya kama shi mai ƙarshe aka kawo shi kotu aka tura shi kungiyar. To sai suke neman lauyoyin da za su yi maka aiki, shi kuma wancan lauyoyin sai ya kira ni. To ba wai fashin da yaron ne ba shi ne matsala, wannan dama kowa ya san matsala ne. Uwarsa mahaifiya ita take tashi fashi, sannan yana da ƙanne guda biyu. Idan ya je fashi aka kama shi, to ba za ta iya biyan lauyoyi kuɗi su yi mata aiki ba. Da haka kawai sai dai wa'annan yaran ɗin mata da su za ta ringa zuwa kotu, da wayo ɗin matan da sai suna kanka. Da haka kai ka yi budurwa, da haka za ka je ka ringa musu kes a kyauta ba sai sun biya ba. Kuma abin da ba ku tsoro da wannan matan shi ne, wato a yadda tarihin ke nuna yaran nan suna kawo su ne ko ma mai za'a yi da su a yi, ita dai buƙatar ta shi ne a yi mata wannan kisi. Sai na kira na buga na kimai tara kaɗan da irin wannan, an yi ba na yanke sun fashi, ba za na ke sun fashi, duk kisin da wani zai je zalunci yi ba na yi. Sai ya ce abin da ya sa ya san ba zan yi ba, shi ya sa ya turo ta Kano. Saboda in bai mata haka ba shi za ta takura ta ce sai yake sun, ita kuma suna da dangantaka da ita. A ce uwa ke yake ɗaure wa ɗanki gindi ya yi fashi, sannan ka ringa yawo da ɗan mata guda biyu kina bayar da su ana zina da su don a kare ɗanki. Ana wasu irin hukan malam wannan al'umma ta irin lalacewar da sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uwa fa ita za ta je ta ringa koya ɗanta yadda zai fashi, kuma in yai fashin ya kawo mata kuɗin kuma ya karɓa, ta karɓa. Sannan idan an kama shi ta za ta shiga gaba wajen afto da shi kuma ba wai kudi za ta bayar ba ƴaƴanta zaki amfani da su wajen lauyoyi su fiye musu gaba dan Allah ga wannan kuma ki ba za ta haɗu da bala'i ba Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan cike mace ta je gida wanka daga gidan wanka ko daga gida da take wanka ko ta take zuwa gurin tafsiri muna gane ha ba ta gidan miji ta je gidan wanka to yanzu kuma tana zuwa gurin nan tafsiri dan dai dan ta kara karfafan maganar ta take ya dace zuwan da nake yi sai ta kawo hujjoji kuma baya ta mun sabulin wanki ni nake siya na hada da nashi ma wankin shine yake cewa shine yake cewa komai zaka bane ga darajar ta ba da mutuncin ta kuma da ba ta da wani muhimmanci a gurin sa wai ko aljinna ta tashi ba ta burge shi ba kabarin yi magana ta farko tabbas inda kin je gidan iyayenki wanka inda kin je gidan iyayenki wanka to ba za ki zo gurin tafsiri ba sai kin nemi izinin mijinki in ba ki nemi izinin mijinki ba kika zo to gaskiya kin yi laifi da haka dole ko ta waya ne ko tas ne ki mai ana yin tafsiri ina so na ringa zuwa in ya ba ki izini sai ki ringa zuwa amma kawai ba tare da yardarsa ba kawai ki ringa zuwa gurin tafsiri wannan ba daidai ba ne muna gane ha sannan kuma da yake wai ba za ki burge shi ba ba zai ga darajar shi ba ko za ki tashi aljanna ni wannan magana ta sani ina ganin ban yarda da ita ba kila dai yana gaya miki ne dan ya baki haushi amma ina da gaske ki ada ba za ki je gida wanka ba ba za ki je gida wanka ba sai zauna a gidan ya daina kula ki ba ruwan sarki kai dai karshe ma inda gida ma sai su kai ki inda gaske yake amma ya ce baki da daraja baki da kima kuma yanzu kina ba mu labarin kin je gida wanka to kaga wannan ai ba gaskiya bane na gaskiya bane kawai dai na ce baki haushi so yake baki haushi ke kuma kina fiki kiri ba shi ne karki ja haushin in kin gama wankan ki koma na ma yanzu ana zuwa gida wanka ana ɗauka an daina an daina ne ko daga zuwa wannan wankan fa ake lalata aure daga zuwa gida wanka daga nan aure yake lalacewa ba kaza bai yi kaza ba ba kaza ba kaza za kina zaune cikin rufin asiri kin zo gida kina tona kanki wannan ta ce assalamu alaikum ina neman addu'a ina da yara mata guda uku Allah ya ba su mijina na gari sai yarinya ta ba ta da lafiya a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa kafara ya ba ta ladan jinya wannan masu samarorin ina jin ba su da aure ban sani ba ko su zan turo arama ku aure wato arama ba aure sai dai tilawa yau na jin addu'ar ƴaƴanki ta karɓu saboda ga irin su jabir ga irin su aramma ga kuma sauran masu kyamara nan kuma yara ne na yarda da su yara ne masu nutsuwa masu addini masu ilimi masu sana'a shi aramma ma har da 60 a kan shi kun ga 60 ku a yi sai ɗan baiwa ko ba ka ba aramma Allah ya sa mudan Allah ya ba su mazana gari na kasar tattauna da su in suna da bukata gobe zan yi bayani ma jaju bai ga tunan ba su da aure ku taimaka musu ba ba mun karanta aya mun tafsiri ba wa anki wal ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum ko aure da gubaran cikin ku haka ne ku ba haka ba sai wannan guda biyu su kare ne sai da jagir da aran ma su wannan sabo za su gadal kun ga nan maka sani ɗan boko ga qur'ani ga sana'a ga tarbiya Allah ya kamu da shi mun karanta maganar sayyidina Umar da ya nemi Usman ɗan Affan a aure Hafsa haka ne ko mun karanta maganar Umar da ya nemi Usman ɗan Affan a aure Hafsa Esther haka ne da bai karɓa ba ya kaiwa Abubakar shi kuma Abubakar ya je manzo Allah ya yi labarinta shi sa bai amsa ba da ƙarshe sai manzo Allah ta kalama ya aura to ba laifi yaro matashi mai sana'a mai abubuwa wata ran gugan shi kai da shi bai da aure ku tashi zo ku kuna da ƴaya za ku ba shi amma dai yadda za ku ba shi irinsa abin da yake ku ba shi irinsa ku ba shi irin kalar da yake so ƴan boko irinsa waye ya irinsa duk yaran da sai zo su aure ƴaƴan ku Allah ya samu da su malamai hukuncin uwar mijin da ba ta son surukarta da jikokinta tsawon shekara 23 kuma tana mata biyayya daidai gwargwado kuma tana yawan haɗa su faɗa da miji ɗanta kenan in dai haka ne sai ba abin da yake mata wannan take miki to wannan ba daidai ba ne ki ji tsoron Allah kuma Allah maɗauki sarki zai kama ta a ranar alkiyama da abin da take yi abin da ya kamata ce shine ta kaunaci sarkarta ta kaunaci jikokinta kuma ta ringa yin abin da zai sa a zauna lafiya tsakanin ɗanta da matarsa amma ke kuma in kina mata wani laifin da ya sa ba ta son ki gaskiya ki daina mai yiwuwa akwai laifin da ke mata to in akwai to ki daina Allah ya samu dace wannan ce ta kasance tana da tsohon ciki kuma ta fara zubar da zaki kuma ina azumin ina kuma ina azumin malam ya azumin nawa yake azumin ke nan lafiya ai wannan kamar cuta ne ba wai wani abu ne ba haka azumin ke nan tunda zubar da zaki ba haihuwa ba ce tunda mata kafin sati ɗaya ma suna iya fara zubar da shi kawai da lokacin da ba za ki azumi ba shine lokacin da suka fara naƙuda naƙuda ta kanta wannan ba za ki azumi ba har bayan sun haihuwa har sai jini ya ɗauke miki Allah ya sa mu dace wannan bayan ta yi addu'a na ce amin sai kuma ta tambaya ka ita ce malam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum baya sada zumunci ba shi da menene ba shi tare wai da shi to malam kamar mu ɗan mata idan muka tambayi iyayenmu za mu je sai su hana to malam idan ka je ba su sani ba babu laifi da laifi in ka je iyayensa ba su sani ba da laifi ana ma ɗan mata ba a sake da su in Allah ya ba ki ɗa budurwa kake sake da ita kake da ita karki wani sake da ita duk yaran da suke zuwa su yi abubuwa ba daidai ba a jikunya yadda ake da su kun gane ba a yadda da budurwa ba kuma na ce wai duk ɗan mata ba mutanen kirki ba ne a'a ba haka nake nufi ba ita mace kaffa kaffa ake yi da ita musamman budurwa kaffa kaffa ake yi da ita muna gane wa ita budurwa kaffa kaffa ake da ita dalili na farko ba ta san ciwon kanta ba na biyu duk maganar da namiji zai biya mata irin na so ita ta ɗauka da gaske ne ba da gaske ba ne ana mana magana da duk wannan soyayya da kuke gani a fim da soyayya mai tafi duk ƙarya ce ba a yi to da kin kina da ƴa budurwa ki sa mata ido sosai they are very smart kina da wayo wayo gare su na ban mamaki in suka miki wani wayan za ki sha mamaki. Wata daga tambaya za ta je gidan kanwan mahaifiyarta ko yayarta, sai ta je wata gurin saurayinta ta yi awa ɗaya sannan sai ta ƙara ka. Shi yasa idan ka da zumuncin na gaskiya ne a bari sai ranar da za ki je sai ku tafi tare. In ko ba haka ba a haɗa ta da wani, wannan shi ne ƙa'ida. Ƙyamacin kulawa ake da ita har a ɗauke ta har a kai ki gidan miji. Hankalinki ba zai kwanta ba sai kin ɗauke ta kin je kin kai ki gidan miji. Kuma abin da zai ba ku mamaki yanzu, so da yawa iyaye mata sai su rinka cewa wai ƴaƴansu ƙanana ne, duk yarinya cikin shekara 15 ba ƙarama ba ce, ba fata ake ba komai zai iya faruwa. In dai yarinya za ta kai shekara 15 kar ki taɓa ɗaukar ta a matsayin ƙarama. In kika ɗauke ta a cikin ƙarama a matsayin ƙarama, wallahi za ta jefa ki a cikin damuwar da za ki sha mamaki. Wata bayar Allah ta tana mana tambaya, yarinya ta tana kan aure kake mata, kuma yarinya ta zo ta gama kan school amma ba ta samu admission ba a wata jami'a ko a tertiary institution. Tana kallon wannan yarinyar Saliha ga hijabi ga zuwa Islamiyya. Kai wata rana ta je wani gida, da ta je gidan ta je wucewa sai ake ce, sai ta ji ana cewa ai babar wanke ce a taimaki gayi, a taimaki gayi kamar yaya. Kuma ta ji cewa an ce babar wanke ce ake buci gayi, da haka kai hankalin ke kwanciya sai ta sa bincike. Wai sai a lokacin kike gano cewa wai ɗanta irin notorious estate iska yarinya ce, kowa ma ya san abin da take yi, har ma an sa mata suna a taimaki gayi. Amma ita ba ta sani ba sai a lokacin. Kuma yana da cikin abin da ke cutar da ku iyaye mata, da wani zai zai ce na ga wani ƙyarki a guri kaza ki kula da ita, yanzu uwa za ta fara cewa ƙiyayya ce sharri ga mata, haka za ta fara faɗa ƙiyayya ce sharri ga mata. Ko bari na gaya muku wani abu, wallahi idan ɗanka yana laifi in yana yi, wallahi sai ya shekara labarin bai zo kunnenka ba. Shekara sai ya shekara labarin bai zo kunnenka ba, amma ana yi a unguwa. In kin zo wuce ana kallon ki ga abin da yake kake yi. Wasu iyayen saboda tsabagen sakaci wai gassu tana da damar duk lokacin da ta ga damar su ɗauki hijabi ta fita, inda ka san ana ƙarama ta aure haka sai ƙari yarinya budurwa. Ba ta da ƴancin fita sai da dalili, kuma dalilin sai an sa mata security, ba haka kawai za ki bar ta ba. Shi sa yara da yawa, ƴan mata da yawa suna gidan iyayensu amma gawarawa ne. Shi ne Malam Kabir Gombe ke ce musu yi budurwa dar, ba ta a gida budurwa ce, a wajen sanin mu'amalar aure ko bazawara ce. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan Allah ya baki ƴaƴa mata guda biyu kika ba su tarbiyya, kika ladabtar da su, kika kula da rayuwarsu, za ta zama miki garkuwa daga shiga wutar jahannam. Kuma ko da waɗanda suke da shekaru da yawa sun sani, ko da ake samun tarbiyyar ƴaƴa mata, ai na farko ana musu aure ne suna da ƙananan shekaru, sannan na biyu kuma ba a barin su fita babu dalili, babu security. A da ba wani saurayi da zai zo gurin yarinya a bata daga shi sai shi, ko dai a bata a idan mutane inda za a rinka girmawa, ko kuma a bar wani a ya zauna a wurin. Daga baya aka zo aka daina sa yarinya ta tafi da kaninta, saboda sai a gano cewa ɗan matan idan sun zo gurin saurayi za ka biya wani guri sai a ba yaron maganin bacci, ko yaron kama bacci. Sai irin wannan dabarun akwai shi. Naka ƴaƴa baiwa ne, karki yadda Allah ya baki ɗaya budurwa kuma ki sace da ita. Allah ya sa mu gane. Wannan tambayar jariya ma ta bani, wai dan Allah mutumin da yake da janaba a jikinsa zai iya cin abinci? abin haka. Akwai wanda ya nemi janaba da ta abinci? Babu. Mutum da janaba ta da abinci ya haɗu, sai ya zauna ya ci tukuna sannan ya je wanka. Ya halatta. Wannan kuma, wannan take cewa salamu alaikum. Malami ce na rabu da mijina, sai kuma na dinga mafarkin yana mu'amala aure da ni. Ina neman addu'a Allah ya yi mun, kuma mun rabu har abada da shi in Allah ya yarda. Yanzu wannan magana ta bada ce sun rabu da shi har abadan Allah ya yarda. Sai ku ɗauka da gaske ne gabo? Ba da gaske ba ne. Kila wani abu ya mutu suke jin zafin abin a ransa amma tana san shi. Da ba ta san shi ba ta rinjiyar mafarki da shi ba. Koda kuma mafarkin suna karyawa ne tare ko suna cin abinci rana ba za ta yi ba. Balle ya ce mafarkin cewa wai suna mu'amala aure tare. Ya je ɓata masa rai. Da haka ta ci gaba da addu'a. Allah maɗauki sarki ya yaye mata wannan abu da suke ciki. Sannan abu na biyu ta yi haƙuri, idan ya karkato zuwa su shirya, to su shirya. Nan Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum, kar ku manta falalar da ke tsakaninku. So da yawa idan mace da miji suka zauna suka yi zaman aure, sai aka samu saɓani, sai ga kowa yana jin alwashi, yana cin alwashi, har abada ba ni ba ita, har abada ba ni ba shi, wannan ba daidai ba ne. Abin da ya kamata ku shi ne ku yi haƙuri. Dama zo mu zauna, zo mu saba. Dole ne wata rana ya miki ba daidai ba, dole ne wata rana ke ba ki masa ba daidai ba. Idan muka ce zaɓi tafsiri ba zai yi ba na sauran minti 13. Na haka barin tafi sauran tambayoyin na ansa. Wannan so take wai idan Allah ya sa na ji umaran mata addu'a, amma sai da saban cinnanci. Ba ku ji cinnanci. Na farko ta ce Allah ya ƙara mana lafiya. Amin. Da tsawon kwana, amin ko, amma tsawon kwana akan shirya. Sannan ta ce da ilimi mai amfani, kama ta rage abu ɗaya, ba ta ce da kuɗi masu yawa masu albarka ba. Don kai tsawon kwana da talauci ai akwai matsala. Ko ba haka ba, tunda zan yi tsayin shekaru, to kuma ya kamata in yi shi da kuɗi masu yawa masu albarka. Ban ji kusa amin ba. Da ƙarshe kuma Allah ya sa ni a aljanna tare da ku gaba ɗaya. To insha Allah in dai mun manta ba a ko da ke addu'a da ta faɗa zan yi ga mummiya. Ta ce wani idan ka je umara ka roƙa mata marasa aure Allah ya ba su mazaje na gari. Daga nan ba za mu fara duk wasu ba ta da aure budurwa ko bazawara Allah ya ba ta miji na gari. Allah ya sa in ce aure ba za ki gana sani ba. Wannan da ya ta ce ta ce mace ce gidan miji irin tambayar baya ce amma su suna da bambanci. Ta ce tana da mahaifiya, mahaifiya akwai marayu a gabanta kuma ba ta da shi. Ta ce kuma gaskiya tana tausayawa mahaifiya ta kuma ba ta da abin da za ta ba ta. Sai ta ce ɗiban abincin gidan mijinta tana ba mahaifiyarta. Wannan ma laifi ne, kuskure ne. Abin da kaɗai za ta iya shi ne ta gaya wa miji problem ɗin ke ringa taimaka musu kawai. Amma ta ɗauka ba da saninsa ba ta yi ba daidai ba Allah ta Allah ya ƙarfi. wannan kuma take ta yi mafarkin wai suna cikin ruwa mai yawa suna ta yin biyu kuma wai sai daga baya kawai sai suka ga ai a cikin wuta a cikin wata a cikin wuta ce wai abin mamaki ma wutan ma ta jahannama malam tun daga lokacin nake jin tsoro har rana mai kamata don Allah malam a warware mun wannan matsala an yi ban ce fassarar mafarki ba amma dai abin da na san annabi ya koyar akan mafarki shine in kika yi mafarki abu mara kyau in kin tashi sai ki canza gefen kwanciyar ki ki addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya tsare ki daga sharrin wannan mafarki muna gane na ni da ban yi fassarar mafarki ba ni a gani na kawai wannan mafarki ne wanda bai da ma'ana amma dan Allah da tsayar aljanna na ki dena jin tsoro tunda ta ce tsarana take jin tsoro ki dena jin tsoro in dai kika rasu da imani da aiki nagari wannan mafarkin ba zai cutar da ke ba wannan kuma bashi ne mata yawa ko ba ta da sana'ar da za ta ba wannan take roƙon ai mata addu'a Allah ya warware mata wannan bashi muna roƙon Allah ta'ala ya warware mata wannan yake yake menene hukuncin mata aure idan tana karatu take daga murya wanda yake kan fararo ma yana binta a'a abin da yake so shine ta yi karatun ta tijiyar da iyayen gidansu amma ba sai ya fito waje ba muna gani ha ba sai ta daga ya fito waje ba wai akwai hukuncin mata da take gaba da mutanen gida manya da yara ta daina haramun ne ba daidai ba ne mijin da ke nuna bambanci a kan ƴaƴa da kuma matan shi wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum yana da mata biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya to zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa a shanye da za ka ga ya daina nuna bambanci tsakanin matan shi sannan nuna bambanci a kan ƴaƴa kuma manzo Allah ya ce wannan zalunci saboda wani bawan Allah zai ce da manzo Allah sai kalama yana da wata gona amma ya ba wa ɗansa Nu'man manzo Allah sai kalama ya ce duk ƴaƴanka ka ba su irin wannan gonar ya ce a'a bai ba su ya ce to ni ba zan shaida ba don ni ba na yin shaida a kan zalunci a babin kyauta da ɗa mace da ɗa namiji daidaita su ake kyauta ce ba dai haramun ne ka ɗauki abu ka ba ɗan kaɗai ka hana sauran ba daidai ba ne ko gida za ka gina ɗanka babban zai aure kar ka ba shi kyauta sai dai ka ba shi ya zauna amma in ba ka ba duk sauran ƴaƴanka maza sai ka ba su wannan gidan in ka ce ka ba ɗaya ba ka ba sauran ba to ka yi zalunci Allah ta'ala ya sani wai ubangiji ya kasa zamar wa ƴaƴanka miji nagari menene ne hukuncin sai ai ba daidai ba saboda manzo Allah ya ce mai addini za a ba mai kyakkyawar dabi'a idan a taku man tardona dinahu wa khuluquhu fa zawwiju wa illa takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir ba daidai bane laifi ne kuma duk inda wannan yarinya ta je ta fada saboda an ba ta miji ba na gari ba, to uban yana da kamar shi. Allah kare mu. Wannan ce malam dan girman Allah an samu tambaya, domin ina cikin rudani ina rubutun da yi ba, ana rubutun da yi ba. Wannan mace tana da aure amma take bin mazan waje, har ta kai mijin ya sake ta. Da mijin ya sake ta, sai ta je ta auri wani, bayan ta auri wani kuma sai ta dawo tana mu'amala da wannan mijin. Ku kaga dama da ita da mijin dama halinsu ɗaya kenan. Yau dama duk mutanen banza ne, al-khabithatu lil-khabithin. Don haka idan mutum yana son, in mace take son a kange mata mijinta, to ta kange kanta. In namiji ne yake so a kange man matarsa, to ya kange kansa. Amma in ba haka ba, to za a samu matsala. Ko mata su yi tsoron Allah, su ringa rayuwa irin rayuwar da Allah yake so. Yau mai tafsiri ba, saboda tambayoyi suna da yawa, gobe in Allah ya taimake mai tafsiri. Abinda muka amsa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya mana afuwa. Allah ya sa aljanna muku mun. Da haka gobe za a nemi taimakon marayu. Jibu za a nemi taimakon tafsiri. Allah maɗaukin sarki ya sa mu shiga aljanna. Allah ya kuma laifukanmu da kurakuranmu. Allah ya san iyayenmu ya sa mu da su duka aljanna za mu shiga. Wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.